shugabanci a karan farko sai ya zamto wasu na cewa wani wasu na cewa wani bangare har ya kai saboda tsoron Allah su suka iya daidaitawa cikin sauki ko bayan rasuwar sayyidina Abubakar ba a sami wato damuwa da yawa wajen cewa wa za a jagorantar ba saboda ya riga ya ayyana wa zai jagorance shi bayan sayyidina Umar shi ma ya zo ƙarshen rayuwarsa an samu wani abu kamar wato ta baba yaya za a yi da jagoranci bayansa cikin ikon Allah aka samu sauƙin lamari abubuwa suka tafi yadda ake so hakan nan bayan rasuwar sayyidina Uthman musamman saboda irin yanayin da ya rasu a ciki sai ya zamto cewa an samu ɗan hatsaniya a tsakanin manyanmu na farko kan lamarin jagoranci wanda alhamdulillahi shi ma ba a sha wahala ba aka iya warwarewa komai ya zamto daidai wato inda za ka bi abin wato tiriyan-tiriyan ɗaya bayan ɗaya za a ga duk lokacin da za a samu canjin shugabanci sai an ɗan samu wani irin ƙura ta tashi ka ga abubuwa kamar za su iya rikicewa amma in a tsari ne na musulunci ko tarihin musulunci za a ga sau da yawa abubuwa suka miƙe saboda daga zaran an kira Allah an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira matsayin shari'a sai kowa ya tsaya yabo wannan to amma irin yanayi namu tsari irin na zamani shugabanci irin na zamani musamman irin hadaka irin ta Najeriya kasar da ta hada yare saboda 200 ta hada yankuna daban-daban kai ta ce wasu kasashe da aka hada a guri guda kuma ga addinai daban-daban ga kuma yanda ake neman mulki musamman irin mulki na zamani mulkin demokradiyya wanda cikinsa akwai yancin faɗin albarkacin baki akwai yanda aka yi ta gwagwarmaya wajen neman mulki da irin abubuwan da suka ta fitowa da kuma tsarin ya bayar da kai ka ce kowa ya abin da ya ga dama ko a lokacin komai a halal ne ganin an wato samu madafan iko ya saka wato ba abin mamaki ba ne ba a irin wannan gaba abubuwa su ƙara ƙoƙarin cakuɓewa tsakanin mutane wannan ya saka kamar yadda aka saba idan abubuwa sun taso kasantuwan addinin musulunci is a complete way of life manhajul haya tsari ne na rayuwa wanda kowane irin yanayi aka samu kai a ciki kuma musulunci yana da cewa zai kuma sa tabarau ya haska wa mutane ina ya kamata su dosa wannan ya saka aka shirya irin wannan lecture aka gayyato waɗannan manya-manyan malamai da muke gani waɗanda fuskokinsu ba ɓoyayyun fuskoki ba ne ba hata wanda shi ne bai sanya babban riga ba amma ko bai sanya kaki ba shi ne za ka iya cewa warundunar ɓoye wanda kowa ya san shi amma ba dole ka san shi a irin wannan bigiren ba babban malaminmu wanda shi ne na hannun dama ta ɓangare na dama kuma shi ne wanda ya fi dukkan sauran malaman namu shekaru kamar yadda na faɗa ɗazu ana nufin malaman da suke nan gurin malam Dr. Bashir Ali Umar ba ɓoyayye ne tsakaninku ba babban limamin masallacin Furqan da ke Kano sai kuma mai biye masa amma wato a ɓangaren zama ba a shekaru ba shi ne Professor Mansur Ibrahim Sokoto Abu Ramla MNI sai kuma mai biye wa Malam Bashir a shekaru amma ba a gurin zama ba Dr. Abubakar Muhammad Sani na ga mutane suna dariya saboda sun kalli fuskar kuma suka ce ya abin yake haka sai kuma wato wanda muryarsa ta je ko ina saboda yanda ya shiga warmayoyi daban-daban amma kuma wato ba dole ne an samu ganin sa irin wannan bigire ba amma yau an gan shi saboda ya riga ya tube wata rigar ya sako asalin rigarsa ta asali rigar musulunci shine Brigadier General Usman Kuka Sheka tsohon mai magana da yawun sojojin Najeriya muna wa malam maraba muna wa kowa maraba kuma muna muku maraba da ma sauran waɗanda ban ambata ba musamman manyan malamai da suke tare da mu akwai ɗan uwa matashin malami Jabir Sani mai hula da sauran jagororin da suke baya duka muna wa kowa sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Professor Mansur Ibrahim Sokoto an ce za mu tattauna akan zaman tare bayan zabi. Ya zaman namu yake gabanin zaben, don sai mun sanya muke zauna gabanin zaben, sa'an nan mu san yaya za mu zauna bayan zaben. In baya da kyau sai a ci gaba, in akwai gyara sai a gyara. Gare ku malam.
Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الامه المسلمين ده الله يكرمه او ان مسلسل البركه مسجد النور شو غبنين الدين المسلمي ده الله يا البركه مو ده دعوه سو اليوم da jagoran al'umma daban-daban, sauran ƴan uwan musulmi gaba ɗaya, har waɗanda wannan sauti da hoto yake kai gare su, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan soma da ya ba mu Ubangiji dai masa godiya akan raya mu zuwa wannan lokaci, kamar yadda babban yayana ya faɗi da na shigo nan hankali na sai da ya tashi, kamar yadda muka yi irin wannan taro a bana kai ka ci ƴan kwanuka ne kaɗan, kuma rayuwar dukkan ta haka take, har ta zo ta ƙare. To muna roƙon Allah ɗauke sarki ya sanya mu rayuwar mu albarka, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya, Allah ya azurta mu rayuwa nagartacciya wadda bayan ta sai samu rahama Allah da shiga aljanna. Bayan haka ina yaba ma shugabannin wannan cibiya bisa wannan ƙoƙari da nazari da suke a kowace shekara, ba ma a shekara ba, akai-akai, domin gayyato masana na fannoni daban-daban saboda al'umma ta karu da su. Allah ya kare muku jagora, Allah ya kara mana cibiya albarka, Allah ya kara ɗaukaka ta. Babu shakka ta toshe mana kafa babba a wannan birnin tarayya da muke alfahari da shi a wannan ƙasa. Dokta ya yi tambaya cewa yanzu muna maganar kyautata zamantakewa bayan zaɓe, ko ya zamantakewar mu take ne kafin haka? Karbakalla gaskiya wannan tarihi ne mai tsawo. Najeriya ƙasa ce mai tarin al'ummai iri-iri, al'adu iri-iri da tunani iri-iri. To kuma al'ada Ubangiji duk inda ya tara irin waɗannan, to labudda sai an samu hatsaniya da rashin fahimta. Amma dai cikin rahmar Allah gare mu, duk da akwai wannan bambanci mai ɗimbin yawa na ƙabilu da na harsuna da na al'adu har da na addinai, ana iya relatively muna zaune da juna lafiya har zuwa 2016, lokacin da aka zaɓi wannan gwamnati da ta kawo ƙarshe yanzu. Wannan lokaci kuma al'umma ta sa fata ƙwarai da gaske cewa duk wata matsala a Najeriya ma za ta kawo. Aka yi shekara huɗu ana kyautata zato, ana fata aka sake dawo da gwamnatin kuma a mulki shekara ta 2019. To duka dai muna ta addu'a, muna fatar madaukakin sarki ya inganta rayuwarmu. To tsakanin 2019 zuwa yanzu abubuwa da yawa Allah ya kawo su, abubuwa da yawa sun faru. Hakikani talauci ya ƙaru, ayyukan ta'addanci sun ƙaru, rayuwa ta yi ƙunci, ta yi tsanani, ta yi wahala. Daka ko da aka zo wannan zaɓen na 2023, akwai wasu abubuwa da suke iya ƙarasa alikaci juna na wahala da ake ciki. Kwaitur da kusan shi ne jigon tafiyar da al'amuran yau da kullum na rayuwa, shi ma ya yi wahala. Sannan aka zo da sababbin dokoki da tsare-tsare kafin zaɓe, wanda suka danganci kuɗi da canjin kuɗi da cashless policy. Gagar waɗannan abubuwa ne da suna iya sa mu samu farraka da rarraba tsakanin junanmu saboda halin da muka samu kanmu a ciki. Da haka a nan tunani zaɓen 2023 ya zo da ƙalubale mai yawa ga al'umma. Na yi aikin sa ido ga zaɓe, na zagaye wurare da yawa a yankinmu, kuma na ga abubuwan da al'adar Tiride ba su taɓa ganin su ba. A gida guda za ka tarar da ƴan jam'iyyu daban-daban, rumfarsu ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, dangi ɗaya, mutanen anguwa duk su ne, amma an raba kai, an yi fitina, wasu wuraren har an hana zaɓe. ni kai na rumfar da nake zabe yau zaka ba mu yi zaben shugaban kasa ba ko mai ne ɗan majalisa ba kun ba wani abu ya hana ba yanayin da aka samu kai ne ya hana ai zabe na je wasu rumfuna da an fara an kasa iyarwa to sakwatin na ta sani ji da sauran wurare kun ga sakwato inconclusive ya yi yawa duk sanatocin mu guda uku ba wanda aka kammala zaben su rate 11 a farko an ce an sanar da guda ya suna ji kamar ana tafi ma an soke kaga kenan me ya kawo wannan yanayin da ake ciki to don haka tunani ne mai kyau cewa a zo a ci gaba da faɗakar da al'ummar musulmi cewa akwai farayuwa bayan zaɓe kuma yadda zaɓen 2019 ya wuce kafin sa na 2015 ya wuce kafin sa na 2011 2007 2003 99 93 83 79 har kan baya duk sun wuce sun zama tarihi wanda ma zai koma tarihi da haka akwai buƙatar mu inganta rayuwarmu da abin da zai dawwamar da mu hayaniya da fitina da farraka lokacin zaɓe an saba da ita duk bata kai wannan level da muke a yau ba to amma duk idan an da suka yi hayaniya a 2019 misali ina har waɗanda a dalilin haka rayukansu suka salwanta wajen fitinar zaɓe ina waɗanda suka yi ta'addanci kan ƴan uwansu suka zubar da jinainansu ko suka ci mutuncinsu ko suka zazzage su a zaɓen 2019 ga gwamnatin 2019 ta ƙare to a ya kamata a ci gaba da faɗakar da musulmi da al'ummar Najeriya gaba ɗaya cewa rayuwa ba ta tsaya kan matsalar siyasa ba kuma rayuwa ba ta tsaya kan matsalar zaɓen shugabanni ba kuma bayan zaɓen shugabanni akwai rayuwa akwai canje sheka akwai kuma sake sabuwar rayuwa da yawa waɗanda kai musu yaƙi a wata jam'iyya kai faɗa da wata jam'iyyar gobe za ku ga sun koma nan jam'iyya yana roƙon Allah ɗauke sarki ya sa ta zaman da za mu yi a nan ya zama mai amfani gare mu Allah ya fito da gaskiya daga bakunan wanda za su yi magana kuma Allah ya shigar da cikin zukatan wanda za su saurara Allah ya sa ta zama mai amfani da tasiri gare mu gaba ɗaya
wa alaikum assalam bari in je zuwa ga Dr. Bashir Ali Umar ya fata malam a matsayinka na malam musulunci manazarci waɗanne darussa za a ce mun koya waɗanne abubuwa za mu iya cewa mun wa'azantu da su a ɗan wannan yanayi da ya gabata a Najeriya shin akwai abin ɗaukan izina ko kuma dai kawai yanayi ne cikin abubuwan da suke zuwa suna wucewa yau da kullum babu wani abin da za mu ɗauka a ciki
alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wato ita rayuwar musulmi cike take da abubuwan izina cike take da abubuwan lura babu wani abu wanda yake zai wuce a cikin rayuwar musulmi face abin ya ɗauki wato abu ne wanda yake karatu ne ake masa da waje bai ɗauki darussa a kai kamar yadda aka ji bayani daga bakin Professor Mansur na yanayin halin da ake ciki gabanin zaɓe na wannan ƙasa akwai mahanga da dama amma hakika shi kansa duba da halin da ake ciki kafin zaɓe ɗin shi kansa akwai darasi sannan kuma har abin da zai ciki ya zuwa ga zaɓe ɗin a koyaushe aka samu juyi na shekara huɗu idan ta kewayo za a yi zaɓe za ta ji ana ta hasashe iri-iri yawancin hasashen da aka yi gaskiya hasashe ne wanda yake mara kyau kamar in ba kumanta ba shekara ta 2015 cikin hasashen da ake shi ne kan cewa Najeriya za ta tarwatse ba zai yi ta zauna a inda ta kira in wannan hasashe kuma da bayanai wanda ake cewa bayanai ne na sirri na kasashe wanda suka ci gaba wanda aka yada to amma alhamdulillah yau ga shi shekara 8 Najeriya ba ta tarwatse ba to a cikin wannan akwai babban darasi domin yayin da aka samu wannan daga cikin babban abinda wannan ya zaburar da al'umma shine wato a zabura zuwa ga Allah jalla wa ala tubu ila Allah wato azabura a tafi wajen Allah aminta da shi an yi ta kiran al'umma kan a dage akan addu'a a masallatai sannan a dage akan komawa zuwa ga Allah a dage akan bibiyar abubuwan da suke saukar da rahama a cikin al'umma domin shi aminci da kwanciyar hankali da rashin tarwatsewar al'umma rahama ce daga cikin rahamonin Allah jalla wa ala to ita kuma rahamar Allah tana sauka ne da sabubba waɗanda suke sanannu a lokacin da malamai daidai gwargwado an yi ta bayanin yin abubuwan da za su saukar da rahama na tuba zuwa ga Allah da kyautata tsakani da wato sadar da alaƙar zumunci da kuma nuna jin kai ga waɗanda suke mabukata kuma alhamdulillahi Allah jalla wa ala ya saukar mana da rahama aka yi zaben nan aka gama Najeriya ba ta tarwatse ba bal abinda ma ya zo ya biyo baya shine da yawa abubuwan da suka rinka faruwa a da gabanin wannan Allah maɗaukakin sarki ya kawar da su shiga masallatai ya zamanto ana shiga masallaci cikin kwanciyar hankali babu yadda za a yi shiga masallaci sai an caje ta an sanya bomb detectors checkpoint suka tafi aka samu kwanciyar hankali daga babbar fitinar da ta addabi al'umma a wannan lokaci wannan ni'ima ce ta Allah jalla wa ala saboda haka babban darasi da za mu ɗauka hatta a wannan zaɓe da aka yi shine al-thiqatu billah mu aminta da Allah jalla wa ala duk wanda ya aminta da Allah to Allah maɗaukakin sarki zai isar masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah mai isar masa ne kuma matakin farko na dogaro ga Allah jalla wa ala shine komawa zuwa gare shi ta hanyar yawan addu'o'i kuma har a wannan shekarar a gaskiya ba a bar wannan ba an yi fikira kuma an yi ta kokari wajen komawa ga Allah da tsananta addu'a gare shi kuma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ubangijina bai damu da sha'aninku ba da ba don addu'arku da kuke yi ba saboda haka wannan shine babban wato hotline tsakaninmu da Allah jalla wa ala wanda bai kada mu sake mu yanke shi kuma wannan yana daga cikin arziki da Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan ƙasa ta mu ta Najeriya wanda da wuya a cikin sauran ƙasashe ka same shi da wuya ka sami irin wannan a cikin sauran ƙasashe da za ka ga al'umma da baki ɗaya an koma zuwa ga Allah ana addu'a kuma a cikin wannan kar mu manta wato hatta waɗanda ba musulmi ba su ma za ka ji suna ta faɗan kan cewa su yi addu'a domin sai yana daga cikin asalinmu a cikin shari'a cewa yayin da aka yi fari za a yi roƙon ruwa aka ce hatta ahlul zimma wanda suke zaune tare da musulmi su ma su je su yi addu'a saboda me saboda su ji kan cewar gabaki ɗayansu zaman lafiyar al'umma da saukar rahama a cikin al'umma wato nauyinsu ne da ya shafe su gabaki ɗaya tare da cewa muna itiƙadi al'umma musulmi tana itiƙadin kan cewar addu'arsu wato ba addu'a ce sahihiya ba to amma akwai ka'ida a wajen Allah jalla wa ala da Allah ta'ala ya ce qul amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su wani ne wanda yake amsa addu'ar wanda ke cikin tsanani wanda ke cikin halin darura kuma yake yayewar baƙin ciki saboda baka sani ba hatta waɗanda ba musulmi ba akwai wanda zai yi addu'an al-mudarr wanda yake ainihin ya shiga cikin halin matsi da tsanani wanda Allah maɗaukakin sarki zai dubi wannan ikrar din nasa Allah ya amsa addu'a su domin hatta mun shirkai idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din idan suka yi wannan addu'ar sai Allah ya tsayar da su duba kisan Ikrima ibn Abi Jahl Ikrima ya gudu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin teku zai gudu zuwa Habasha ambaliyar ruwa ta taso igiyar ruwa ta taso sai tarkin din jirgin ruwa yake khallisu sai ce menene khallisu yace kuce la ilaha illallah sai ce a zuciyarsa to ai abinda Muhammad yake faɗa kenan da nake gudu daga gare shi amma sai ce la ilaha illallah Allah ya tsirar da shi sai ya kaci kuma yana fitowa daga gaba sai ga matarsa ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amana ta biyo shi har Yaman don ta samu ta taho da shi sai ya ce ai dama ga abinda ya fuskanta. Saboda haka wannan babban darasi ne a gare mu. Kin bar san da ya kamata mu kula da su a cikin wannan kasa, irin abin da ya faru na doki na neman zabe wanda aka yi, wanda a gaskiya mun san irin abin da ya faru a cikin wannan kasa na wato nuna kiyayya ga musulmi da musulunci a wannan kasa a lokacin da ake dokin wannan zabe. To alhamdulillah, ba tare da musulmi sun wato zaɓantsala abin da ke faruwa a cikin kasar ba, abin da ake cewa hitting of the policy, ba tare da musulmi sun yi wannan ba, amma a gaskiya kowa ya faɗata a kan cewar to ga irin yanayin zaman. Kuma alhamdulillah, babban natijar da muka gani a cikin zaɓen nan ya nuna kan cewa tare da ƙarancin mutane waɗanda suka yi zaɓe 57%, kashi 27 cikin 100 su ne suka yi zaɓe, haka da dukkan shekarun da suka gabata, tare da ƙarancin waɗanda suka yi zaɓen da kuma yawancin waɗanda aka zaburo waɗanda ba mu ba wanda su suka yi zaɓen, amma Allah Maɗaukakin Sarki ya ba da nasara ga wanda yake shi ne musulmi, tare da cewa musulmi an raba ƙuri'arsu har kashi uku, wanda duk kun san irin abubuwan da ake ta faɗa a social media na analysis a kan wannan. To wannan darasi ne na kan cewar ya kamata musulmi mu fahimci matsayinmu a cikin wannan ƙasa. Muna da yawa, kuma yawan nan ya kamata mu yi amfani da shi domin maslahar addininmu da maslahar al'ummarmu. Sannan kuma ya kamata mu fahimci kan cewar waɗanda suke zama tare da mu, idan ba su canza akalar wato yanayin zaman ba, to shi ne za su zamanto a ƙasa. Domin abin da ya sa, saboda musulmi da musulunci a koyaushe adalci shi ne a gaba a wajen musulunci. Balantana kuma muna da irin tarbiyyar akhlaq da aka bamu na kara da yakana. To wannan ba wai yana nuna kan cewa rashin kan gado bane ko makamancin wannan, bal wato yadda ne da mabda da asali na yin adalci, wanda dukkan shugaba na al'ummar na wannan kasa ta Najeriya, inda ake shugaba musulmi, za mu ga irin yadda suka samanta. Mun ga irin yadda irin shugaba Umar Musa Yar'adua ya samanta wajen adalci, da hatta shugaba ne yanzu yadda ya samanta wajen yin adalci da dukkan ɓangarorin, musamman irin abin amnesty program da abin Niger Delta ɗin nan da aka yi. Duk waɗannan abubuwa ne wanda za su nuna kan cewar abin da yake bai shafi ɓangaren wanda yake shine shugaba ba, amma ya yi ƙoƙari don ya samanta na adalci. Mu fahimci wannan a yanayin zamanmu, wannan zai taimaka mana. Darussan suna da yawa, ba zan ɗauke lokaci ba wajen bayani, amma na san sauran malamai za su kawo. Assalamu alaikum.
Hakika ni da ku da ma masu kallonmu a duk inda suke da waɗanda za su kalle mu ta akwatunan talabishin ɗinsu, musamman a Sunna TV, mun sha darasi ko mun ɗauki darasi. Wannan shi ake cewa malami. Duk abin da ya faru ya sace ba da wani. Allah ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya hango maka wasu abubuwan da kai mai yiwa hankalinka bai kai zuwa gare su ba, saboda yana gani da hasken Ubangiji. Dr. Abubakar Muhammad Sani, Birnin Kudu. Duk wanda ya san ka, ya saba sauraron ka, ya san ka da magana akan aqida. Aqida din nan ko ita ce ma musulunci. Shin makasantuwar waɗanda suke nan a gabanmu, waɗanda suke sauraronmu da sauran musulmai, don irin yanayi ya zo na siyasa, akan samu masu goyon baya, akwai ko masu adawa, akwai waɗanda suke hannun dama, akwai wanda suke ɗaya hannun dama, akwai wanda suke ganin can, akwai wanda suke ganin nan. To malam, makamin imani da ƙaddara, wanda shine duk abin da kaga ya faru ba wanda ya isa canza, dama can haka Allah ya hukunta ba sai ya faru. Shin akwai abin da za mu iya ɗauka na darasi, ko kuma shin wato imani da ƙaddara za ta taimaka wajen ƙara dunkula yanayinmu guri guda, ya zamto cewa kawai yayi kama da wasan yara bayan an tashi babu gaba ko kuma yaya al'amarin yake tunda an ce walaysa zalika li ahadin illa almu'min.
Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wana muslimi musamman kuma mahalarta wannan zama na musamman a wannan masallaci mai tarihi da muke addu'a Allah ya ƙara masa albarka. Kuma a ziyarata ta farko zuwa wannan masallaci, alhamdulillah, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya haɗa mu nan cikin alheri, Allah ya sa mu amfana da abin da za mu gaya wa juna, Allah kuma ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici. Kafin amsa wannan tambaya, magana da take da alaƙa da ita, na farko musulmi kullum ana tunasar da shi cewa shi fa musulunci yana da bambanci da sauran addinai ta ɓangaren cewa shi rayuwa ce gaba ɗaya. Musulmi musulmi ne a masallaci, musulmi musulmi ne a asibiti, musulmi musulmi ne a shagon kanikanci, musulmi musulmi ne yana gyetta, musulmi musulmi ne mai sai da gyada mai sai da kunu, musulmi musulmi ne electrician, musulmi musulmi ne dan siyasa. To kullum kuma musulunci ya karantar da mu cewa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a hadisi, awfaqu ura al-islam al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. A cikin igiyoyi da suka dore musulunci suka hada shi, to wanda tafi kowace aminci da ƙarfi ita ce duk soyayyar musulmi ya yi ta don Allah, mana duk wanda za ka so shi to kana son shi ne saboda Allah, duk wanda za ka ƙi shi ma za ka ƙi shi ne saboda Allah. Wannan matsalar tana da wahala in ka sa ta a context na harkar siyasa, shi yasa akan samu matsaloli da yawa mu kasa fahimtar juna. To musuluncin galibi akan aje shi gefe sai a shiga cikin harkar siyasa, da za a tafi tare da shi, to dan uwanka ne, abokinka abokinka ne, uwa da uba suna nan a uwa da uba, ba a canza su, kuma alaka ba ta ɓaci. Wannan kenan. Abu na biyu dangane da wannan tambaya ta imani da ƙaddara, kun sani imani da ƙaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani, kowa daga cikin ku ya haddace hadisin Jibril da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jero waɗannan abubuwa ya ambata, ba sai na faɗe shi ba a nan. Alaƙarsa da wannan zancen kawai zan ambata saboda lokaci. Shi abin da ya shafi zaɓe da kuma duk abin da ake nemansa, kuma mutum ɗaya ne zai iya samu daga cikin mutane daban-daban, to dole akwai mai ci akwai mai faɗuwa. To kuma a irin wannan dama dole ne wanda Allah maɗaukaki ya bashi ya ji cewa ni'ima ce Allah ya yi mata, kuma ya gode mata, sannan ya tsaya da haƙƙinta. Wanda kuma ya rasa, to shi kuma ya ji cewa dama Allah bai rubuta zai samu ba. Al-Imam Ahmad da At-Tirmidhi sun rawaito hadisin Al-Walid ibn Ubadah ibn Samit da yake cewa lokacin da babansa Ubadah ibn Samit ya kwanta kwanciyar rashin lafiyar da ya ga alamar mutuwa tare da shi, ya zo ya ce da Allah ka yi min wasiya ya babana. Shi ne ya ce shine maka wasiya da imani da kaddara yace innaka lan tajida ta'mal imani wala haqiqatan ilmi billah illa bi an tu'mina bi qadari khairihi wa sharrihi kici wallahi ba za ka samu dandanan imani ba dandanan imani da kuma hakikanin sanin Allah sai idan kai imani da kaddara abinda ya same ka na alheri daga Allah ne Allah ya rubuta shi ya san shi ya halice shi ya ga damar aukuwarsa don shi ake nufi dama da imani da kaddara waɗannan abubuwa hudu ilimin Allah rubutun Allah ga wannan abun halittar abun da kuma ganin damar aukuwarsa to sai yace ya za a yi in san wannan abu shine gaya masa yace ya zan san alherin kaddara da kuma sharrin kaddara kuma duka in san daga Allah ne sai yace an ta'lama anna ma akhta'aka lam yakul yusibaka kuma asabaka lam yakul yukhti'aka yace abin ta yadda zaka san wannan shine ka yarda duk abin da ya kuskure maka ka same shi ba to dama can bai zama zai same ka ba me ma'anar wannan ma'ana dama ba a rubuta ba laysa fi ilmillah wa laysa mimma katabahu Allah wa laysa mimma khalaqahu Allah wa laysa mimma sha Allah an yakuna ba cikin abin da Allah ya sani ba wai saboda Allah bai san komai ma'ana wannan baya cikin abin da Allah ya san zai auku kuma bai rubuta shi ba sannan kuma baya cikin abin da ya halitti zai faru kuma bai ga damar faruwarsa ba haka in ka rasa abu ka kawo wannan abin a zuciyarka sau in kai mai takara ne kai kuma ko kuma kai mai goyen bayan mai wata takara ne ko ma mai kake nema a duniya ko takarar ta aure ce ko ta kasuwanci duk abin da kake nema ka samu ka gode wa Allah ka rasa kai imani da wannan abu cewa dama bai zama mai wato samun ka ba wa annama asabaka lam yakul yukhti'aka kuma duk abin da ka ga ya zo maka ka same shi duk dama san an rubuta ba zai kuskure maka ba sai ka hada wannan hadisin ko a ƙarshen hadisin har baban nasa shi Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu babban sahabi yace wa dan yace wallahi in ka mutu ba akan wannan ba wuta zaka shiga in ka mutu ba akan wannan ba wuta zaka shiga to kaga wannan babbar magana ce eh babbar magana ce zaka a kowanne yanayi na mutum ya imani da kaddara abinda Allah ya kaddara maka zaka samu zaka samu ka rasa shi kar ka dora laifin akan kowa na'am akwai asbab akwai sabubba akwai kuma kaddarar Allah ta asali dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamar da yake cikin hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito cewa Allah madaukaki kataba maqadir al-khalaiqi qabla خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه الا يا ربوتا قدر الابوبوا ما زي فارو نا الخير ما زي فارو نا شر كن كافين يهلكي سما ده قسا بشكره 50 هكا كافين اهلكي سما ده با في حلت دن ادم با ان سامو شي واتو سما ده قسا سمي ده قسل Allah ya halicce su sun dade shekaru aru-aru kafin a halicci dan Adam kafin a halicci dan ko in ce kafin a halicci Annabi Adam wanda shine mutum na farko kuma Annabi na farko sannan kuma zuriyarsa ta yadu to tun kafin wannan halittar ta samai da kasai an rubuta wani zai shugaban kasa wani zai gwamna wani zai dan majalisa wani zai aure wane zai kasuwa wane zai samu aiki wane zai gama karatu bai samu NYSC ba wane zai NYSC bai samu aiki ba wane zai kaza wane an kasuwa ne wane kaza wane zai samu promotion wannan ba zai samu ba duk an gama rubutu ka duba fa shekarar lissafin Allah shekarar 50,000 shekarar 50,000 ba kaɗan ba ne da lissafin Allah ko lissafin ɗan adam shekarar 1,000 ita ce kwana ɗaya a gun Allah duk lissafin da muke rabanmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaya a lissafin Allah da rabi shekarar 1,400 da wani abu yanzu to lamarin Allah ya ɗan uwa musulmi ba lamarin wasa ba ne haka in ka samu abu ka kwantar da hankali maganar kiyayya maganar tada hankali maganar fitina maganar abubuwa duk bai taso ba wannan bayan yana nufin kun akwai wata kofa ta neman haƙƙi ka nema ba ba haka ake nufi ba duk abin da ake nema na sababi da za ka samu abinka je ka neme shi amma in ka same shi ba to ka gaya wa zuciyarka ta nutsu cewa dama Allah bai rubuta wannan abu ba Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala lokacin da aka kawo shi gaban Al-Hajjaj zai kashe shi sai ya ji wani mutum yana kuka shi ne yake tambayar kai me ya sa kake kuka sai ya ce wallahi saboda kai ne ganin cewa an kawo ka wannan wurin to lallai maganar rayuwarka ta zo ƙarshe sai ce to ka daina kuka wannan abin da ka ga zai faru Allah ya riga ya rubuta shi tuntuni shi ne karanto ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha min qabli an nabra'aha imma al musiba ko kuma an nafs tun kafin a halicci musibar ko tun kafin a halicci ran Allah madaukaki ya riga ya rubuta wannan musibar inna zalika ala Allah yasir rubutu da sanin da kaddarawar da komai abu ne mai sauki a gun Allah haka yan uwa musulmi waɗannan abubuwa kasu raba mana zumunci kasu raba mu da Allah kuma bugu da ƙari ba lalle ne abin da kake so ka same shi ya zama alheri gare ka ba la'alla ka samu ya zama fitina gare ka lauyi ne za ka dora ma kanka na al'umma wanda za a tambaye ka gobe kiyama a yi maka hisabi a kan ɗaiɗaikunsu duk wanda aka taɓa za a tambaye ka me yasa kabari aka taɓa shi a sakacin da ka yi wani abu ya faru duk Allah zai tambaye ka kai ko in Allah ya ɗauke maka wannan abu ba ka same shi ba ai in ka kalli wani abu wannan abin ta wata mahangar sai ka ce na gode wa Allah da ya ɗauke min wannan dogon hisabi to shi daɗin musulmi kenan daɗin musulmi yana da wannan abin na imani da kaddara wanda ba musulmi ba ko za ka ga shi kawai effort ɗinsa nemansa duk inda zai ko ana ha maza ha mata ko zai kisa ko zai kaza da kaza sai ya samu in bai samu ba kuma sai ka ji an kai shi asibiti hawan jini da abubuwa su faru haka in ka kwantar da hankalinka insha Allah ta'ala ba kai hasarar komai ba saboda ka rasa mulki mulkin nan da magabata har gudunsa suke la Allah in mun zo wani matakin ma iya dorawa akan wannan insha Allah a cikin wannan dama Allah kara mana albarka barakallahu inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadrin kuma amruna illa wahidun min lahin bil basar alhamdulillah malan da kansa ya bude mu kofar wata tambaya da zan yi wa Professor Mansur Ibrahim Sokoto yana insha Allah nan gaba kadan amma yanzu idan aka karanci fuskokinku da wanda kuke tsammatawa yanzu zan yi masa tambaya kamar kuna so ku tambaye shi cewa akwai abin mamaki ba wani abu ne wanda yake koyayye ba yanayin tsaro a wannan ƙasa musamman a yamma maso arewa abubuwa sun taɓarɓare arewa maso yamma amma sai ga shi ikon Allah an yi zaɓukan nan lafiya ƙalau kamar ba a ƙasar da yake akwai irin wannan hargitsi da kullum muke yi nan da can ba mun san yanzu
ba yana kan madafan iko bane ba, ba yana magana da sunan jami'an tsaro bane ba. To amma a matsayin sa na masani wanda ya kai har matsayin da ya kai, kuma ma gashi manazarci domin bayan kasantuwansa Brigadier General a harkar soja, kuma yana da lakabin nan na MNI, wanda in ka gaishe ka san wannan masani ne akan kasa. Ko akwai tsokacin da Brigadier General Usman kuka shekarai mana akan me ke faruwa ne, ko dai wannan duk cikin addu'o'in mutanen ne yasa abubuwa suka tsaya cak aka yi zaɓe lafiya? Ko wannan ba tambayar ku bane ba? Tambayar ku ce? To jama'a suna tambayar ka.
Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a assalamu alaikum. Sheikh Bala Alfa, ban san abin da nema ba, ka zo ka sa ni tsakiya waɗannan mashahuran mutane malamai waɗanda ni kaina ɗalibi ne a wajensu. A hakikanin gaskiya ina so in nuna matuƙar godiya ta bisa ɗaukaka ni da aka yi. Allah ya sa ina cikin mutanen da za su yi magana a wannan yanayi a gabanin watan Ramadan. Kuma hakikanin gaskiya duk wani abin da ya kamata a haɗi ina ganin an haɗi, face cewar kamar yadda dakta ya tambaya, kuma hakikanin gaskiya ya ba da ansa ba don komai ba. Wato idan kai la'akari da wasu abubuwa da suke faruwa kuma da suka faru a ƙasar nan, kuma kai gwada su da wasu ƙasashe, a za ka ga cewar tun baya ga addu'a da yin Allah gaskiya da bin kai wannan gacin ba. Saboda haka ina so in yi matuƙar godiya da malamanmu da ɗaukacin al'ummar Najeriya gabaki ɗaya bisa kyakkyawar manufa da addu'a da ake yi. Malam ya magana cewar Najeriya an nemi tawargaje kusan 2015 ba su daina ba. Ina tabbatar maka da cewar akwai waɗannan ƙasashe sun yi hasashe bar Najeriya ba za ta gyaru ba, bace za ta wargaje ba, amma ba za ta gyaru ba sai nan da hijira ta miladiya 2058, wato nan da shekara 35. Sun yi nazari sun tabbatar da haka, kuma dalili wata magana ce ta daban. Kai ma sun ce sai an kai ga juyin jihali. Me ya juyin jihali? Ba wasu za su ba ƴaƴanmu ne da su azaba ta kashe su nan suka tafi ƙasashen waje, can ma duk ba da ake su za su kuma dawo su wanzar da irin waɗannan abubuwan? Wannan matakin ake a haka. A koma ga abubuwan da suke tasiri, har Allah da yadda shi aka samu aka yi zaɓe na farko ran 25 ga watan da ya gabata, sannan kuma da yadda Ubangiji za a yi wani nan da kwana 5 a cikin kwanciyar hankali. Na farko kamar yadda malamin haɗi kuma kamar yadda na jaddada addu'a ce. Na biyu, addu'a ta sanya su waɗanda suke da haƙƙin kare ko fuskar tsaro ya ba su basira da suka taso da wasu matakai. Alhamdulillahi na ga magabata na nan waɗanda janarori ne da sojan sama da na ƙasa da na ruwa duk suna nan, za su kuma iya tabbatar da haka. Hakikanin gaskiya na sani tun farko akwai abubuwan da muka hango, mun ba aiki amma muna ba da shawara, musamman ma wasu abubuwa da suka riƙa faruwa a gabas maso kudu kenan ta ƙasar nan. Gabanin zaɓe da cewar idan ba a ɗauki hankali ba za a yi kwanna fiye da yadda ake tsammani. Muharin aka ɗauki wasu matakan tsaro ba kamar da ba, misali tuntuɓar juna da kuma kayan aiki. Ni na sani kamar sojojin sama a cikin taƙi na faɗi cewar an kawo musu sabbin jiragen yaƙi kusan 38 kuma suna nan a shirin ko ta kwana. Sannan su kan sojojin ruwa haka, sojojin ƙasa haka. Sannan kuma an zo an sami haɗin kai ga jami'an tsaro, an yi imanin cewar tsaro na cikin ƙasa na ƙasa akwai jagora, an waye jagoran 'yan sanda. Duk sauran jami'an tsaro dole ne su ba su goyon baya da haɗin kai. Waɗannan abubuwan su suka yi tasiri. Sannan kuma aka hido da matakai, kamar misali na sani sojoji su bullo da wani mataki man ahuwa zan yi turanci suna ce mashi operation safe conduct. Safe conduct an hido da matakai yadda duk wani soja na Najeriya zai gudanar da rayuwar shi. Idan kun tuna shekarun baya da suka wuce, bisa irin waɗannan abubuwan ya sa wasu sojoji suka bar aikinsu. Don haka ba a son haka ta faru, kuma ba a son abin da zai sami maganar zaɓe ko kuma maganar tsaro ko kuma maganar demokradiyya a ƙasar. Waɗannan abubuwan su suka faru suka yi tasiri. Sannan kuma sai ya kasance baya ga addu'a an shiga ana ta faɗakar da mutane. Misali shekarun baya da suka wuce sai dai a dinga wa'azi kan addini da sauransu ba zancen zamantakewa ba, a kuma yadda za a gudanar da sauransu. Duk da dai akwai mu da sauran aiki, misali kamar yadda malam ya ce mutane da suka hito zaɓe ba su kai yadda aka so su hito zaɓe ba. Ran nan mu kan muna faɗa wa juna, akwai wanda a gidan shi musulmi ne mutum kusan 18 ne ba wanda ya zaɓe a cikinsu. Kuma na tabbatar akwai ɗaruruwa da dama da suka yi haka. Kusan haka dole ne ya kasance sha'anin zaɓe kamar sha'anin tsaro ne. Hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka, ba magana ce ta jami'an tsaro ba ko kuma hukumar zaɓe ko wani abu. Dukkan mu nan muna da rawar da za mu taka mu tabbatar da cewar an sami shugabanni na gari. Kuma wannan rawar ta kama da gudunmuwar da za mu bada a matsayinmu na 'yan ƙasa 'yan Najeriya, domin duk ne kama kana da abin da ake cewa dual citizenship. Ila kana da kai ɗan Najeriya ne ko ɗan Amerika ne, akwai inda za ta kai. Dole ɗin gidan tari, saboda sau tari misali Amerika da ake takama da ita, in kai baka fata ne you become successful but you cannot manage success. Haka wannan maganar take. Saboda haka dole ne haƙƙinmu ne mu ga cewa wace gudunmuwa za mu bayar. A gudunmuwa ta farko shi ne ya kasance an faɗakar da juna kan fuskar tsaro.
General, na magana akan gudunmu wannan bangaren.
Sosai kenan.
Sai dai kawai muna taya ka murna da sabon mukamin da ka samu.
Wani ne ciki mala.
Yayan ka barka da gaba mai magana da yawon sojoji, yanzu kana magana da yawon musulmi.
Haka mala. A ji Profeso Mansur Sokoto, ina magana da yawon saboda ni ne jami'in hulɗa da jama'a na tsofaffin ɗaliban makarantar Kuru. Ko da yake na riga ka gama ko Profeso?
Muna taya shi murna da sabon mukamin da ya samu bayan sauƙasa da ga mukamin mai magana da yawon sojojin Najeriya. Yanzu ya samu ci gaba yana magana da yawon musulunci. Tunda kun san duk wanda ya tsaya akan wannan wai zauna akan wannan kujera ba abin da ya zaunar da shi in banda zance akan musulunci. Ina maka fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka kammala sauran rayuwarka ta aiki in aikin za a yi, ko kuma
ta gudanar da iyalanka cikin zaman lafiya da walwala da ci gaba da sauran al'umma ba gida. To, a zo na ce akwai tambayar da malamina ya buɗe mu ƙofa. Bayan ya yi magana a kan ƙaddara da cewa musulmi dole ya yi da ita. Ya ce a lokaci guda kuma ba laifi ba ne ba idan wani ya je kotu don kada wani ya ɗauka cewa zaman malaman nan namu zama ne da aka yi saboda a lallasa mutane, a lallashi mutane, a hana su magana ko a hana su neman ƴancinsu. Allah ya sani ba wanda ya sa a yi wannan. Manufar abu shi ne a haska wa mutane da hasken musulunci. Prof, shin abin da malam ya faɗa akwai ƙarin bayani ko jawabi da za ka yi?
Bari in yi ma wannan tambaya shimfiɗa daga tarihi. ‘Yan uwa, abin da muka sani ne cewa a da shugabanci abin ƙyama ne, abin gudu ne, abin tsoro ne. Akwai wanda suke barin gari in su za a niƙa su muƙami. Akwai wanda ma zai are hauka don a ɗauka baya da isasshen lafiya a yafe masa riƙa muƙami. Ko a nan ko wani guri kamar shekaran bara na ba da wata ƙisa. To ina ne wannan ƙisa ta faru? Zamanin mutuwar Sayyidina Abubakar. Saboda shi ne bayan ya yi shawara da mutane ya yanke shawarar zai naɗa Umar. Sai kira Usman ya yi rubutu, don haka tsakaninsu wannan ta faru. Usman sai ya rubuta sunan Umar. Haka da ya karanta masa ya kalle shi ce kai arziki, domin da ta tsallake shi ba inda za ta faɗa in ba a kanka ba. Sai wannan yake nuna maka da mulki abin gudu ne. Kuma addinin musulunci ya nuna mulki yana da martaba, yana da daraja, kuma babbar kofa ce ta aljanna, amma haluransu suna da yawa. Saboda haka ake son mutum kar ya nema da kansa sai in ya tabbatar da babu wanda ya cancanta fushi kuma yana iya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da wasu game da shugabanci. Akwai wanda ya hana yake karka kuskura kai Abubakar al-Ghifari zo. Ta akwai wanda ya zo nema sai ce innaha amana wa satakunu nadamatan yawm al-qiyama. Shugabanci nauyi ne, amana ce, kuma duk wanda ya rika shi sai ya dana sani ranar al-qiyama. Akwai tawajjiya sai ce illa man akhazaha bi haqqiha wa adda الواجب الذي عليك او وادى الذي عليه سي دي وند يا كربه ta bisa cancanta sannan ya sauke nauyin da aka dora masa to wannan ba zai dada sani abin da ke so in ce a yau ba kaman da bane yadda ake neman aure yadda ake neman kudi haka ake neman mukami ko ba haka ba shi kuma mukamin nan ba daidai yake da neman aure ko neman kudi ba. Idan ka nemi mata abokinka ya nema ya kasa ka aka ɗaura aure, akwai wurin zuwa? Ya sai dai kotun Allah ya isa. Kuma ladan ne ya ce a daidaita sau zai limaita su ake lalata shi banku. Saba ka ga mulki ana jayayya. Ina jin a tarihin Najeriya ba a taɓa an yi kai tsararrakin zaɓe shugaban ƙasa ba ta nasara juyar da gwamnatin, amma a jihohi an yi ta yi gwamnoni ko? ‘Yan majalisu daban-daban na jiha da na tarayya duk an yi ta yi. Ko haka wanda yake ganin an shiga haƙƙinsa ba a masa adalci ba, to dama an kafa kotu ne don ta yi adalci, wanda ba ya cikin babin ƙaddara. Amma wanda ya tabbatar da an yi gaskiya, an yi adalci, kuma an ci, sannan ya zo yake zai hana tafiyar al’amari. To kaga wannan shi kansa ya san abin da yake ba daidai ne ba. Kenan ba zuwa kotu ake gudu ba, abin da ake gudu mugunyar fata. Fatin da baka zaɓa ba ya ci, ko fatin da baka so ya ci, ko ɗan takarar da baka ƙaunarsa har ya ci, sai kai ne masa fatan sharri, kamar kai ne a mota kana la'antar direba. Kana Allah ya jefa shi rami, sai zai dawa. So abin da ba a so ga adawa duk da ya ce rukuni a demokuraɗiyya, kun ga muna maganar addinin musulunci, amma kuma dole sai mun magana demokuraɗiyya. Abinda ake gudu ga adawa shi ne ya zan ka hana ci gaba, ka kawo tarnaƙi ga al'umma ta samu muradunta. To idan wannan ya zama haka nan ya zama rashin yarda da ƙaddara. amma indai ka je ka nemi haƙinka ga waɗanda doka ta tana da su bayar kila kana fara in an diba a dawo maka da shi sai kuma da taka manufa ta za ka kauce gaba to wannan bai safa ma babin kaddara ba wallahi alam
da fata malam irin tsokacin da kamar da zo dai ta malam ya tabo maganar halacci ba haramun bane ba ba laifi bane ba matukar kana ganin akwai abin da yake haƙinka kabi su kuma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara fa a ƙarshen ƙarshe dai ko an je kotu dole akwai wanda zai nasara waɗannan abubuwa ne da irin kalmominku na malamai wacce da irin nasihohi ne za ka wato farkar da duk wanda Allah ya sa ya zamto cikakken shugaba na ƙasa a kan cewa ya kula da su musamman a shari'ar musulunci su ne abubuwan da ake so ya mai da hankali a kansa tunda dai koya ne ya faru dukan shugabannin namu musulmai ne na'am
wato addinin musulunci shine a koyaushe zaka ga yana da matakai madaukaka na yadda ya kamata dan adam ya dabi'antu da su kamar yadda Allah madaukakin sarki yace dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim kai kana kan dabi'a mai girma sai daga cikin alamomin gaskiyar annabawan Allah da kuma musamman gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato dabi'u waɗanda suke madaukaka da Allah madaukakin sarki ya bashi wanda dukkan masu hankali suna shaida akan daukakar waɗannan kyawawan dabi'u kamar yadda aka yi masa shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babu kyakkyawan misalin yadda mutum ya kamata ya kasance yayin da ya samu nasara ita nasara tana daga cikin kamar yadda Dr. Abubakar ya magana akan cewa ita kaddara wato alkhairin ta da sharrin ta duk daga Allah take Allah madaukakin sarki yayin da yace dukkan abinda ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nadra'aha inna dhalika 'ala allahi yasir sai Allah ya ce kai la ta'asu 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum dan kada ku yi wato bakin ciki da damuwa akan abin da ya kubce muku kuma kada ku ringa alfahari kuna fariya da abin da Allah ya ba ku in Allah ya ba ka kanka dauka karfinka ne ko iyaye ko iyawarka ne sai daga cikin abin da alfazin na zikiri da ake shine wala yanfa'u dhalika minka al-jahl wato kokari na mutum ba zai amfane shi ba a wajen Allah jalla wa ala saboda haka duk wanda ya samu nasara a cikin irin wannan hali in ya sifantu da wannan sifar to hakika wannan shine zai sa ya zauna lafiya ga waɗanda ya yi nasara a kansu amma yayin da mutum zai rinka ganin iyawarsa ne ko ƙwarewarsa ce ko kuma dukiyarsa ce ko ƙarfinsa ne ko basirarsa ne to wannan fariyar da wannan jiji da kan to shi ne zai zamanto mabudin wato gazawarsa da in ma bai hankali bai zamanto shi ne matakin halakarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka garin makka da Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga rundunonin sojojin Abraha wanda a lokacin nan har giwaye yake da shi ba a taɓa samun wani ya ci wannan gari da yaƙi ba Allah da ƙarfin ƙudurarsa ya tsare wannan gari amma ya san Allah ya sallaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka yana mai nasara mai cin wannan gari wanda la a jahiliya wala a musulunci tunda aka kafa wannan garin ba a taɓa samun wannan a tarihinta ba ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin nan ya shiga garin makka yana sunkuya kansa hatta kirjinsa yana shafar ƙarfe yana shafar itacen sirdin raƙuminsa saboda ƙarƙan da kai ga Allah wato ba kawai a zuciyarsa ya ƙarƙan da kai ga Allah ba hatta a zahirin yadda jikinsa yake haka ya ƙarƙan da kai ga Allah da ya zo ya tsaya a kan kofar Ka'aba ga duk waɗanda suka yi shekaru aru-aru suna gaba da shi yau ga suna ribatattu a gabansa an bijirar da su a gabansa sai yanda ya ga dama ya yi da su ya shiga a matsayin mai nasara sai yanda ya ga dama da su amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa nan bai ambaci kansa ba bai ambaci rundunoninsa ba abinda ya ce shi ne la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. wannan kalma ta tauhidi haka ya nuna Allah shine komai, yace shine ya cika alƙawarinsa, ya bada nasara ga bawansa, kuma ya ruguza rundunonin makiyan bawansa shi kade. Su kuma waɗannan waɗanda suke gaba da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace me kuke tsammanin zan yi da ku? Kuce akhun karim wa ibn akhin karim. Yace ba ni da abin da zan ce muku illa kamar yadda dan uwana Yusuf ya faɗa, اذهبوا فانتم الطلقاء. يسي لا تقريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. امسكيكم كما ان ما بي استبا سيشي دو وند يشغى جدن ابو سفيان يا امينتا ابو سفيان دي جا رندنون سوجوجين دك يسا كي سمتك كي متى ياجن قوت اتارا مساين اما سيشي دو وند يشغى جدن سا يا امينتا يباشو انا امينتا باين كما شيني شوغبا مكيانسا تو وانا شيني ايرن wannan abin da ake cewa high moral standard wanda musulunci ya zo da shi, wannan wato ethical ethics din, dabi'u din kyawawa, abin da ya wajaba kenan, wato duk wanda Allah ya bashi nasara a cikin komai ne a rayuwarsa ya sabbata da shi, domin duk wanda wato duk wanda ya kankan da kansa saboda Allah, Allah sai ya daga shi, duk kuma wanda yace shi ya isa to Allah sai ya yi kasar shi. Hannu da fetal iya ɗaya daga cikin malaman musulunci ya ce bai taɓa shiga majalisi ba, yana so a ce babu mai magana, yana so a ta nuna shi a ce yau babu kamar sa, sai Allah ya tsaftar da shi. Bai taɓa zuwa majalisi ba, yana ɓoye kansa, baya so ma a san yana nan, sai Allah ya ɗaga shi. Saboda haka idan masu nasara a cikin ƴan uwanmu wanda suka samu nasara a wannan mataki, sawa'un a matakin shugabancin ƙasar nan ko wakilai ko kuma wanda za su zo na gwamnoni, idan ba su kwanci da siffar kankan da kai ba, to hakika wannan nasara za ta iya zamanto musu iftila'i, za ta iya zamanto musu bala'i. Kuma duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba ma mutum, ya ba ku ne domin ya jarraba ka. Allah ya ce annabi, Allah ya ba mu labarin annabi Musa ya ce ma mutanensa, qala asar rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifukum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. Muna ana kauna Allah zai halakar da makiyanku ya mayar da ku ku ne masu mulki a bayan kasa domin ya gaya ku za ku yi. Ko da haka jarabawa ce, don haka sifantuwa da wannan sifa shi ne zai sa hatta wanda ya zamanto bai samu nasara ba, ba zai ji an wulaƙanta shi, an tozarta shi ba, wanda kuma ya samu nasara ba zai rudu ba. Allah ya ba mu ikon sifantuwa da wannan sifa da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Malam Allah ya saka da alheri. Zan so malam ya kara lokaci a kan maganar da Dr. Bashir ya yi.
Abinda yayanmu Dr. Bashir ya kawo game da shugabannin da Allah ya ba su nasara shi ne mafi a'ala. Kankan da kai ga Allah. Da ya ce ma waɗanda suka saba, da jawo kowa da kowa. Ai gwamnatin da take da tausayi da rahama, akwai wanda yake cewa gwamnatin haɗin kan ƙasa, wannan al'amari ne na siyasa ba shi da mene ba, amma dai gwamnatin da ba ta jin wani ya yi mata laifi sai ta rama a kansa. Abu na biyu mai muhimmanci da girman gaske shi ne naɗa muƙamai bisa cancanta. Domin duk gwamnatin da kaga ba ta yi nasara ba, to galibi asalin matsalar ta kenan. Shugaba dullawin al'umma yana a kansa. Kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi birnin Madina ya kafa gwamnati, shine liman, shine alhali, shine komandan soja, shike sulhunta mutane, shike raba zakka, shike karbar tama khuz min amwalihim sadaqatan fu tutahiru mutazakkihim biha. Duk wasu ayyuka shike, amma da kasana fada sai yana wakiltawa. Gari an nada mashi liman, an nada mashi gwamna, an nada mashi sa'i, an nada mashi kaza. Kenan delegation na ayyuka yana cikin manya-manyan abubuwan da ke sa a yi nasara ko a samu matsala. A wajen ɗora aiki, da zaran ka ba da aiki ga wanda bai cancanta ba, to fa ka nemi aiki ya lalace. Akwai hadisi da Ibn Taymiyyah ya yi hujja da shi a cikin siyasar shar'iyya, duk da su malamai na ganin rashin ƙarfinsa, amma hujjar Ibn Taymiyyah shi alama ce ta shi yana inganta shi, cewa duk mutumin da ya ɗauki muƙami na al'umma ya baiwa wani mutum alhalin ya san cikin al'umman nan akwai wanda ya fi cancanta, to ya ci amanar Allah da manzonsa da mu'mini. Kaga shi babbar magana ce. Daga matakin farko shine kar a nada mukamai bisa son zuciya, kar a nada mukamai bisa wani tunani na biyan bukatar shugaba, ai bisa ga cancanta. Duk mutumin da ya wahala da gwamnati ana so a saka masa, sai ya saka masa ba da mukami ba. Idan kuma ya cancanci mukamin ana iya bashi wanda ya cancanta ba wanda bai cancanta ba. So wannan shine abu na biyu. Abu na uku shi ma mai muhimmanci shine a duba alƙawarin da aka yi al'umma. Kafin a zo wannan marar kuwa san matsalolin da ake fama da su. Kuma duk gwamnatin da za ta zo, duk katin da zai zo zai ce idan mun ci za mu yi kaza, za mu yi kaza. Wa aufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula. Cika alƙawari, lallai sai Allah ya tambaye ku alƙawarin da kuka yi. Saboda haka duk wanda Allah ya bashi mukami ya tuna da alƙawarin da ya mutane, kuma ya ɗauki matakai na inganta su. Bayan ka naɗa mutanen da suka cancanta, ka ɗora musu ayyukan cikin alƙawari, akwai muhimmin abu wanda rasa shi yana wargaza gwamnati. Shi ne abinda masu masana ke ce ma M&E, me ke nan? Monitoring and Evaluation. Ba ka naɗa minista misali, ko commissioner, ko director, ko chairman na wani aiki, kuma ka samu ido yadda ya ga dama, Allah bai da wannan ba. Kai dai da Allah ya ɗora mu shugabancin, kai yake wakiltar ka, ka kira shi kullum ka tambaye me yayi. Idan baka gamsu da abin da ke ka sa wasu su je su duba maka. Kuskure ne ya zan shugaba kullum official file da ya gaban shi. Ya sa wasu shugabannin sai ka ga ana abu ba su sani ba, saboda me? Saboda bai iya wannan abin bai iya zo official ne. Yanzu shugaba yana da kunnuwa. Idan kai minista ne na Abuja, to duk local government nan guda bakwai ne ko? Yanzu kana da wasu idanu daban unofficial wanda za su kawo maka abin da ke gudana. Sannan bayan ka san abin da ke gudana kuma, ka duba inda kurakurai suke kai tsaye a gyara. Wanda ya kasa, ka taimaka masa don ya kawo. In bai iyawa, ka canza shi. Idan yana iyawa gami da tsoro ko kwaɗayi, ka kwaɗaitar da shi ko ka tsoratar da shi. Ma'ana dai, sai abin nan an yi shi sannan ne za ka kubuta a wurin Allah. To ba zan so in abin nan ba, amma bari in ƙara da guda mai muhimmanci shi ne su zama masu adalci. Adalci sama da ƙasa ta tsaye. Kuma Allah ya kira kansa adili wanda ba ya zalunci. Wala yazlimu rabbuka ahada kuma rabbuka bi zallamin lil abid. Ubangiji bai zalunci kuma bai yadda ai zalunci ba ko dan kadan. Don haka daga lokacin da ka riƙa mulki, al'umma gaba ɗaya ta zama talakkar ka. Ba ka da ɗan ƙungiya, ba ka da ɗan fati, ba ka da iyali, ba ka da makusanci, ba ka da masoyi, ba ka kuma da maƙi, kowa naka ne. To idan shugabanni suka yi waɗannan, to ina kyautata in Allah ya so za su yi nasara. Ya Allah ka kama hannayen shugabanninmu ka ɗora su ga hanyar nasara.
Allah ya saka da alheri malam. Waɗannan jawabai da malamai suke yi duk da yake cewa zaben da aka kammala shi ne na shugaban ƙasa, amma ba ya shafi su ne kaɗai ba, ya shafi duk wani wanda yake da dama ta da mata madafan iko, ko da kuwa dama ta irin ta 'yan majalisu waɗanda su ba masu zartaswa ba ne ba. Bai ce zance yana shiga junansa, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa addinun nasiha inna lillah ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وسن زهقا ودك إذن تكن دعاكي تي إذن تيني أكان سو شوى قبنن سو شوى قبنن وسجن شكيما لما سكي تفعلا ودن لسوني ودن لإن أكالي كيسو زاس تيمكا ودن تين نسرا قوة قمنتي وندن تين نسرا قمنتي كما تين نسرا الأماني دكتور بكر محمد الثاني برنون كدو ko akwai tsokaci da kai ma za ka ƙara yi akan wannan gabar, amma kuma ina so a haɗo da cewa mu ma talakawa mabiya, shin mu ma akwai wasu abubuwan da in muka riƙa ko gudunmuwar mu wajen ci gaba da kuma bunƙasa da cin nasarar gwamnatocin mu waɗanda cin nasarar su cin nasarar al'umma ne.
To alhamdulillah, rayuwar musulmi musamman a kan abin da ya shafi a zamantakewa, akwai haƙoƙi a ɓangarori daban-daban. Haƙƙin mutum tsakaninsa da Ubangijinsa, haƙƙin mutum tsakaninsa da ‘yan uwansa bayi. ‘Yan uwan nasa bayi su ma hawa-hawa mataki-mataki, akwai shugabanni, akwai ‘yan uwansa daidai da shi. Mun sani dama kanan nan abu ne a karantarwar musulunci, kiran da musulunci ya koya mana mu musulmi shi ne da'a ga shugabanni da haƙuri da su. Wannan shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gadar mana kuma ya umarce mu da shi. Nassoshin hadisai suna da yawa a wannan babi. Allah madaukaki a cikin alqur'ani dama ya gaya mana, ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Wannan dama mun sani, kina sabda mu ne akan cewa wajibi ne da'a ga Allah, mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da'ar Allah da da'ar manzon Allah ba'a ce mutlaka, da kuma mai da'a ga shugabanni daga cikinmu, malamai da kuma jagorori masu umarni da jagorancin al'umma a siyasance, cikin abin da bai saba wa Allah ba. Kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sa wannan kaidi, innama ta'atu bil ma'ruf. Banda wannan abin da ya shafi shugabanni, a barwa shugabanni. Me nake nufi da wannan? Muna cikin wannan zamani na fitina, na cece ku ce, na cane na cane da gutsu-gutsu, ma musamman da harkokin social media din nan suka zo mana. Ni ban taɓa ganin yanayi na hargowa da rashin tsari irin wannan shekarun da muke cikinsu ba, tsakani da Allah, wanda kuma dole ne mu ja hankalin junanmu a ɓangaren masu ilimi da ɓangaren masu karantarwa da faɗakarwa da ɓangaren kuma sauran jama'a. Wannan dama da aka samu ta mutum ya zauna shi kaɗai a ɗaki ya faɗi abin da ya ga dama ya watsa wa mutane, ta cutar da mu matuƙar cutarwa wajen alaƙarmu da juna, wajen alaƙarmu da shugabanni. Wani in yana magana kai ka ɗauka shi ne shugaban ƙasar, kai ka ɗauka maganarsa ita ce ƙarshe a duk abin da ake faɗa a duniya. Wani abin ya kacaccala mu, ya sanya mu. Kuma sannan cikin abubuwan da na so in ƙara abin da manyan malamai suka ambata na abin da ya shafi abin da ake so ga shugabanni, bayan tawabu'u a haɗa shi da alhazm. Alhazm shi ne shugabanni su zama wato masu tsayawa da ƙarfi, ba waɗanda za a rena ba. Shugaba yana buƙatar ya zama da tawabu'u, to ai balancin kuma da tsayawa. Wancan tsayawa shi ne duk wanda ya taka a taka shi. In ba haka ba ƙasa ba ta zama lafiya. Idan za a bar abu haka a ce kowa abin da ya ga dama, to haƙiƙa za a samu zama lafiya. Allah ne mana rahama. Yanzu cikin abin da Brigadier General ya ambata na ƙoƙari, kuma da malam ma ya ambata ɗazu Dr. Bashir, abin da ya shafi cece ku ce da ake na wargajewar Najeriya, da cewa ba za ta gyaru ba da sauransu da sauransu, kun ba taimakon Allah ba, ba abin da zai zaunar da mu. Kuma sannan ku duba yadda a wasu ƙasashe aka yi amfani da al'amura irin su zanga-zanga da fitintunu da ƙone-ƙone garin da sunan neman haƙƙi, don a ce a yi revolution a kawo ƙarshen gwamnati. Wannan duka ba hanya ba ce da take kawo magani, hanya ce da take ƙara rura abubuwa su ƙara lalacewa, kuma ba za a samu gyaransu ba. Yanzu ku duba abin da ake kira Arabi'il Arabi da ya auku a cikin ƙasashen Larabawa da yawa, har yanzu sun dawo yadda suke, ina Libya, ina Syria, ina ina ne, duk gaba ɗayansu sun ƙare.
ko labari sai dan abin da ya rage don haka duk abin duk wanda zai kira ko a fito ayi wata tarzoma ayi kone kone to kayan wa za kona kayan garin mu ne kayan gwamnatin mu makarantar mu ce asibitin mu ne muka shiga wannan hanyar za mu shiga rikicin da ba zai tsaya ba kuma yanzu muna zamanin da in aka ce ana rikici fa ba mai kula ba wata ƙasa da za ta kawo ɗauki ba wanda za a yanzu ba a gashi nan a wata ƙasar ana yaƙi ba wata babbar ƙasa tana ta yaƙar wata ƙasa shekara guda yau da sati babu abin da ake sai kallonsu ake kuma lantana mu da ba ƙaunar mu ake ba duniya dai ta yanzu ba ta sha'awar 'yan Najeriya galibi a ƙasashen waje to babu inda muke tsammanin kuma in wata fitina ta auku maƙotanmu ma ba za su ba mu wurin fakewa ba haka ba magana ce ta tsoro ba a wajibi ne mu yi haƙuri duk wanda zai kira mu je mu yi tashin hankali mu yi ƙone-ƙone mu ce ba za mu ba haƙurin nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu in muka yi shi kuma za mu ga nasarar da Allah zai ba mu yawa a yi addu'a a koma zuwa ga Allah a kuma tuba laifukanmu suna da yawa yawa zaluntar junanmu zaluntar iyali zaluntar 'ya'yanmu mu ci ba su karatu mu ci shi da su mu harba su wani guri almajiranci duk wannan yana cikin zalunci mu gyara wannan abun kuma mu dawo mu daidaita alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wannan alƙawari ne na Allah haka a koma a gyara imani a gyara alaka da Allah za ku ga abin mamaki Allah insha Allah ba zai bar mu taɓalɓalce ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kuma sannan abin da ya shafi zaɓuɓɓuka da za su yi mun sani mako mai zuwa na gwamnoni da za a yi don Allah muna jan hankalin 'yan uwanmu musulmi a taimaka a kwantar da hankali mai ra'ayi ra'ayinsa ba tare da rikici da tashin hankali ba musamman kun san local politics ta fi zafi wasu garuruwan yanzu duk tsoro ake ko tashin hankali zai auku muna kira don Allah a kwantar da hankali tashin hankalin nan ba inda zai kai mu sai lalacewar tarbiyyarmu kuma mu sunnanta abin da in wata rana mu ne masu yi ba za mu so a yi mana ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya ya ba mu kwanciyar hankali ya tsare dukkan fitintunu masu ƙoƙarin su kunna fitintunu a wasu daga cikin jihohinmu muna roƙon Allah maɗaukaki ya maganin su ya buce hasken su ya hana musu basira barakallahu fikum
amin ya Allah ya auka waɗannan addu'o'i da kai a dunkule jawaban da malaman nan uku suka yi tayi akan yanda ake so shugaba ya kasance za ka iya ɗaukar su gaba ɗaya a cikin kalafawa rahimu islasi da tawazu da ƙanƙan da kai irin na abubakar da hazmiya da jajircewa da tsayuwa ayin daga irin na sayyidina umar kunya da bi a hankali irin na sayyidina usman yayin da kuma jarunta irin ta sayyidina ali wanda kuma duka wannan za ka same su a cikin rayuwar manzon Allah صلى الله عليه وسلم وأن الله يجعل قرآن لكم في رسول الله أسوة حسنة ما لم برا رفا الهجي وأن شيني كم واقوز ما لم شي وزعه هو رجل وأن يهد وأن أبو يامي إشارة شواء أنا سمت يا كرفي إشارة أو ذاك ما لم يشريع ينزلوا أبو دي سولة شيني دوريا أما قبانا مجي زواغ دوريا za mu koma zuwa ga general ko kashika ta ji dai abinda malamai suka faɗa har a cikin jawabin Abubakar bin Kudu ya taɓa mu ma talakawa kuma yana daga cikin abinda wani lokaci mukan ji mukan ce jifa-jifa cewa su ma talakawa da ya ce zan so ka mana magana a kan tsaro ne tunda shi ne fanninka kuma ɗaya daga cikin manyan matsalolin ƙasarmu kenan akwai gudunmawa ce da su ma na ƙasa talakawa mabiya waɗanda ba shugabanni ba za su bayar ko kuma su ma akwai wani tasgaro cikin abin da ya kamata su linga yi wanda shi ma yana taimakawa wajen ƙara lalacewar lamura ko rugujewar lamura ko kuma hargitsewar al'amura ko kuma babu buci
da hakikanin gaskiya kamar yadda na bayani ɗazu
kusan kowa yana da rawar da zai taka, ba wai magana ce ta shugabanni ba, saboda su shugabannin aiwa suke majagoranci, kuma ba zai kasance akwai shugabanni ba idan babu waɗanda suke majagoranci. To ka gani waɗanda ake majagorancin su kansu suna da muhimmanci, musamman ma da yake su suka fi yawa, kuma ana jagorancin ne saboda su, musamman ma kuma da yake muna magana wani yanayi na salon mulki na demokradiyya. Don haka akwai rawa da ya kamata su taka, musamman ma inda tunda malamai sun yi magana ta fuskar tsaro, wanda idan muka yi la'akari da abubuwan da suke faruwa, na sani gwamnati ta ya kamata ta kasance ta yi jagoranci, musamman ma akwai kundin dabarun tsaron ƙasa wanda ya tanadi, wanda a turance ake ce ma National Security Strategy, wanda kusan shekara hudu shugaban ƙasa ya sa hannu, kuma kamata ya duk bayan shekara hudu ma a sake sabunta shi. Ya yi tanadi ga kowane ɓangare, ba wai ɓangare ba, ina maganar cewar walau babba ko yaro, mace ko namiji, talaka ko mai abun hannu, wace rawa zai taka. Don haka mutane suna da rawar da za su taka, kamar yadda nace abu na farko shine ya kasance mutane sun yi la'akari da matsalar tsaro, ba wai a ban mu jami'an tsaro ba ko a ban mu gwamnati. Na sani cewar da ruwan ciki akan janarijiya galibi saboda matsalar rayuwa da ake ciki, wata sa'a ma alaƙa tsakanin ɗan ƙasa da gwamnati ta zama wani abu. Amma duk da haka kada a ƙasa da guwa saboda wannan abun da ka raina, sai ya kasance ya zama abin da zai zama fitina ba ma gare ka ba, zama ƙasa baki ɗaya. Saboda haka a kula da zancen tsaro, galibi musamman ma yanzu rayuwa ta zo, ba ka sanin waye makwabcinka, ba ka sanin ba kamar da ba, inda kowa ya san kowa, kuma tarbiyya musamman ta yara tara ta yi ne kan kowa. Haka ma matsalar tsaro dole ne ya kasance an kula da yawa da yawa. Yanzu haka idan mota ta wuce, da wuya ma mutane su san kalarta, ba dai ko suna sha'awarta bane, balle su san lambarta, ko kuma kila akwai abubuwan da suke faruwa. Misali, a lokacin da matsalar Boko Haram ta yi kamari, sanda 'yan kuna bakin wake sukan je, wata sa sukan dora sukan mashin, mutane da dama ba su sani ba, sun yi rubuce-rubuce suke ta cewa don me yasa sojoji lokacin ko kuma jami'an tsaro suke cewa a sako da mashin a tura. An sami akasari mutane ba sa son su je su kuna bakin wake, shi yasa ake daure su akan mashin. In aka daure su akan mashin sai a zo a wuce, ba za ka sani ba. To amma da aka lura da wannan aka ce to ka sako, in aka ga mutum daure an san akwai magana. Sannan kuma misali sautari, kamar muna magana da malam, kafin sojoji su kullo da wani abu da suke ce ma psychological test, kafin ka shiga aikin soja, rayuwa ta canza, ana shaye-shaye, ana menene. Akwai wani yaro aka zo ba a ɗauke shi ba kurtu, yake ubanshi yana da gata ko yana ganin yaron ya zo ya dinga fata, sai aka ce mashi ya zo. Da ya zo aka zaunar da shi aka kira yaron, aka ce yaron ka tuntuni ya daɗe yana ma'amala da ƙwayoyi musamman mata ba wuri, sai ce ƙarya ne. Da aka zaunar da yaron, sai ga shi yaron nan shekarar shi uku yana shan wiwi, abin shi bai sani ba. Sai da fara ba shi lissafin yadda ya rika sata kuɗi ƙarƙashin filo da kima mishi da sauransu. To wannan kamar gida kenan. To dole ne ya kasance an sa ido, ba ma wai a gida ba, hatta wasu abubuwa da suke wakana. Misali, yanda ake zahi cikin Abujan nan, sai ka ga mutum ya cici ma court, ya sa wani tabarau, sai ka san akwai magana. Waɗannan abubuwan ne ya kamata a riƙa la'akari da su, sai kenan. Na biyu, akwai haƙƙi da ya rataya wuyanmu dukkanmu, wanda na yi magana da shi kamar wajen tarbiyyar yara, da ba mutane haƙƙinsu.
hakikanin gaskiya akwai gazawa a fuskar waɗannan abubuwan. Dole ne ya kasance mutum ya yi bakin ƙoƙarin shi, duk wanda yake ƙarƙashinka, walau iyalinka ne ko riƙo ko wani abu, ya kasance ka yi masa tarbiyya daidai gwargwadon hali. Ba wai tarbiyya ba kawai, hatta ilmantarwa, saboda su zama 'yan ƙasa na gari kuma su zama musulmi na gari. Sannan abu na uku, kamata ya yi idan da so samu ne a samu a riƙa ba jami'an tsaro haɗin kai. Ba don komai ba, kai mutum ɗaya ba za ka iya yin wasu abubuwa ba sai waɗannan jami'an tsaron. Galibi misali, abin da ya sa matsalar tsaro ta lalace, ba mu ba da gudunmuwar da ya kamata mu ba jami'an tsaro ba. Wasu abubuwan ba abu ne na 'yan ƙasa ba, wasu ne da haƙƙi ya rataye wuyansu. Kullum ina misali da kamar 'yan sanda. Ana magana tsaro tun da demokradiyya ta shigo Najeriya kusan shekara 23, nawa muka kashe wajen ɗaukar 'yan sanda? Maganan nan da ake, ana maganar Najeriya miliyan 200, a ɗauka ma miliyan 50 ba su a Najeriya, 150 ne da ma baƙi da suke zaune. 'Yan sanda ko rabin miliyan ba su kai ba. Ya za ka yi? Na biyu, wace horarwa aka ba 'yan sanda cikin shekara 20? Baya ga su sha'anin matsalar tsaro ta sha bamban da 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 yanzu. Shekara 27 kai kusan a ce ma 10 da suka wuce, maganar kamar cyber crime ba tai tasiri ba kamar yanzu. Koya aka yi wani tsoro muka ba 'yan sanda da za su yi maganin waɗannan abubuwan? Ba ma su kare ba, a'a su hango su yi maganin abu. Gwamnati ce ya kamata su yi waɗannan, amma kai wata gudunmuwa ka ba gwamnatin? Waɗannan jami'an da ka zaɓa ko kuma wakilan da ka zaɓa, wata gudunmuwa ka ba su ka ce ga dokar da ya kamata, ko kuma nawa ne suka ba da abin ga ta kasafin kuɗi suka ba abin nan fuskar tsaro ko ilimi ko wasu abubuwa? Saboda ita matsalar tsaro ba wai kawai shingaye da ake ba, a'a yau in aka waye gari kai kana babban mutum, gidanka akwai janareto, ana ci ana sha, makwabtanka wasu sun koshi ba, wallahi baka kai kanka baka cikin tsaro. Saboda wata ran in suka rasa yanda za su, kai za su tankara. Mun gani a lokacin 'yan sanda, da wanda ya ji da wanda bai gani ba, tun kafin 'yan sanda na gani, lokacin da Boko Haram tsakanin 2012 da 2014 da yake Kaduna, akwai sarin da aka yi harin bom a Turkaniya, har ya kasance lokacin gwamnan Yakowa, har ya kasance an yi kofi sati biyu. Wallahi da musulmin da Kirista, in dai ka taho da tankarerriyar mota, haka za su cinna mata wuta. Wasu abubuwa ne kuma waɗannan mutanen 'ya'yan wasu ne, waɗanda suka hito gida na gari suka yi tarbiyya ta gari, ba za su yi waɗannan abubuwa. Sannan baya ga wannan, ya kasance mutane daidai gwargwadon hali suna da kishin ƙasa, wani daga waje ba zai zo ya gyara mana Najeriya ba. Don haka kowa yana da gudunmuwar da zai bada, to musamman waɗanda suke shugabanni, ba wai sai waɗanda suke gwamnati ba, zai kasance kai kana faɗa a unguwarku aji malami ne kai, ko kana da kima, ko kuma akwai ƙungiyoyi na sana'o'i da ya kamata da makamantansu, ta wace hanya kuke wanzar da al'amuranku, kuma ana nuna mutane su rike gaskiya da amana? Akwai sanda na je wajen wani bakani, ai aka ce zai kai, wani ne zai kai cajin waya, sai ce za ka kai mortuary. Kuma dukkansu musulmi ne. Me ye mortuary? Idan ka kai cajin waya, wallahi ɓacewa ciki. Musulmi ne, wace irin rayuwa ce wannan? So abubuwa da dama da dama, kuma duk yadda kai da su suna da jibanci, ko kuma sun shafi yanayin tsaro. Saboda duk in ya kasance kai yau baka da kwanci hankali, idan ka zo masallaci nan za a sace ma takalmi, ko sallar ma ba za ka yi ta akan karyawi yadda ya kamata ba. So waɗannan abubuwan, so muna da abubuwa da ya kamata mu ba da gudunmuwa talakawa, yanda su kuma masu mulkin za su ji daɗin yanda za su gudanar da mulki, musamman ma ta fuskar tsaro. In ka ga abin da ba shi ke nan ba ka kwai, musamman ma yanzu zamanin social media, maimakon su ga zo ka kira wani jami'an tsaro ka gaya mashi a'a sai dai ka gani. Kamar babban cewa akwai sanda ana rikici jos wani kawai sai je sanya a platform, kuma kanwar shi ta gaya mashi kuma lallai-lallai azumin da ya jami'an tsaro ba su je ba nan da minti 30 kila da kashe ta za a yi. Amma maimakon ya kira wani sai dai ya sa a social media. Kamar yadda na gaya malam sai ta zama community goal. Community goal yadda take shi ne ana tunanin malam zai ba ta fisa, wannan tunanin wannan zai ba ta ruwa, har sai akwai ta mutu sannan a rika cewa wane wane wane. To haka muke ma matsalar tsaro a ƙasar nan, kowa yana da rawar da zai taka. Amma kuma su wata da nauyara ta yi wuyarsu dole ne ya kasance sun inganta abubuwan da yanda shi ɗan ƙasa idan ya zo da matsala za a yi maganin ta. Me yanzu kawai ka ji cewa za a yi ɓanna ka kira 'yan sanda, to kamata ya kasance sun ɓoye identity ɗinka kuma sun je sun gudanar da wannan abu. Ba wai gobe ka kama mutum ba gobe ka gani, a yau a kama mutum gobe da safe ka gani shi. Ko kuma a ce ai wane ne, ko kuma me ya dangantaka da da wani. Akwai abubuwa da dama, na san lokaci baya tare da mu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kun ba a masallaci ba, ina za a tsare general yana magana. Amma da yake yanzu yana magana da yawon musulunci sai muka tsare shi. General Usman kuka shika, mun gode Allah ya saka da alheri. Dan bin umarnin Malam Bala, cikin mintuna ɗaya kada ya wuce biyu, in ya gaza uku ba a yi laifi ba. Zan miƙa wa malaman namu su ɗan yi mana tsokaci na ƙarshen ƙarshe. Na sani ba zan yi tambaya ba, saboda ka san malami akwai wani abun da yanzu ya kowa yake so ya faɗa. Zan kuma gera su insha Allahu daidai shekarunsu. Kuma za a fara kabbirul kubur, saboda haka ba sai na faɗa ba. Na farko in kun ga shi ne na sama, na biyu shi ne zai biye masa, na uku kuma shi ne na uku. Allah saka da alheri. Wannan yana daga cikin abun da yake ban ƙaye cikin harkar zamantakewa da malamai. Kun ga cikin littafin littafin musulunci cike shi da labaran malamai. Ba wani malami face sai da aka san komai nasa, shekarunsa, ɗan haihuwarsa, ranar mutuwarsa, sana'arsa, ko wasu har amaryarsa ana sani labaranta. Kuma nan da abin da har kyautar da aka yi wa amarya, maimakon ya zamto cewa ku yi koyi kuna bibiyar labaran celebrities waɗanda suke ba za su kai ku zuwa ga tudun mun tsira ba, ko su ɗin karan kansu ba abin koyi ba ne ba. Ai, ƙwan naka bibiyi waɗanda suke magada annabawa. Idan Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillah, duk abin koyi mai kyau yana ga manzon Allah. Sai kuma manzon Allah ya ce su malamai su ne magada annabawa, saboda haka su ya kamata a fara koya daga gare su na kusa, ko su ne suka tarjaba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kusa-kusa gabanin ka tsallaka nesa. Zan fara da malamin 63 Dr. Bashir Aliyu Umar. Ga mata malam, a ƙarshen ƙarshe akwai wani tsokaci da kake so ka yi mana a matsayin ɗauraya ma wannan zaman?
Abinda nake so na zami hankalin ‘yan uwa a kai shi ne a kiyaye wato kada a rabu da malamai. Mun san sha'anin siyasa ɗin nan ya sa an samu bambancin ra'ayi. Waɗansu daga cikin malamai sun fito sun nuna goyon baya a bayyane ga wani daga cikin takara. Wannan abu ne wanda yake a bisa al'ada yana faruwa. Ya faru a tarihin musulunci. Waɗansu sun fito sun ce su suna tare da Sayyidina Ali radiyallahu anhu, waɗansu sun ce suna tare da Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu, waɗansu kuma sun ce su ba za su shiga cikin wani ɓangare ba. Amma wannan bai sanya wato an canza matsayinsu na kan cewa kowanne daga cikinsu jagoran gaskiya ba ne. Kuma babu wanda ake ma wahayi. Saboda haka ba mamaki ya zamanto kan cewa ra'ayi ya saɓa, amma kar ya zamanto wannan saɓani ya zamanto shi ne a taki da za a yi soyayya a yi kiyayya saboda shi. Kada mu manta da abin da Dr. Abubakar ya fara faɗa, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Allah ya sanya mu a cikin wannan.
Allah shi ƙara lafiya kamar da wani bawan Allah ya faɗa. Amin malam. Allah shi ƙara lafiya da imani. sai malamina da tabakar Muhammad Sani mai 59.
Wa ya sa ka wannan tunan asiri? Ka ga irin furfura ta gaba-gaba. Ni jan hankali zan yi ga yan uwana ne ɗaliban ilimi. Allah mu yi ƙoƙari na ce ɗaliban ilimi masu karantarwa malamai a ko'ina a jihohinmu, mu yi ƙoƙarin da za mu yi ga Allah mu ɗinke al'umma, kada mu bari wannan siyasa ta raba mu. Yau a dawo a fuskanci juna, a yi afuwa. Haɗin kan al'umman nan ya fi komai muhimmanci. Su masu siyasa suna da maslahohinsu, akwai dabaru da dama da su kan bi. Su dai babban abunsu shi ne su ci riba su samu wannan wato cin zaɓe. Mu kuma za a bar mu daga baya, ba za mu zauna da juna. Don haka mu dore da Allah a kowa a jiharsa ya ɗinke al'umma bisa ƙa'ida ta ƙa'idojin shari'a, mana ƙaunar juna da haƙuri da afuwa da yafiya da dakatar da radde-radden nan da taushi akan juna sakamakon saɓanin fahimta. A yi magana akan ilimi da bayanin gaskiya cikin ladabi da haƙuri, ba cin mutunci ba. Don Allah a yi haƙuri da juna. 'Yan siyasan nan su suka sa muka saba, to su kuma washe gari za su koma. Wanda yake wannan fatin gobe sai ka ga ya dawo. Shi ka so wannan kumɓata da ɗan uwanka, shi kuma wannan da ka so shin ka ɓata da ɗan uwanka sai ya tashi ya koma gun wancan suka haɗi tare. Ka ga kai aka yi wa fafa lolo. Allah kyauta. Za a fi musuluncin nan da fahimtar nan da zumuncin nan ya fi komai muhimmanci a wurinmu. Kuma muna fata Allah ya bar mu tare. Barakallahu fikum.
Allah ya saka da alheri Dr. Bukar Muhammad Sani Birnin Kudu. Na rage wa malamin na shekara ɗaya, 64 ne ba da uku ba.
61 ne Allah.
Allah kana wasu ba. Wala Allah sa duk a cikin imani. To wala Allah sa gaba. To kuma yanzu mu faɗi na malam Mansur za su tabbaye ni.
General yaya na ne, sai ka je gare shi. Ai kai kace za ka
bi. A'a shi general ba san shekara ba, amma na san ya wuce 60. Tunda dai yayi ritaya. Amsun da takwas? Tabbara ya ce, sai an je zuwa gare shi saboda shi senior MNI ne, kasan akwai wani tsari nasu. To malam ya ce shi kuma shekararsa 58.
To hakikanin gaskiya ba abin da zan yi a godiya ta musamman ga waɗanda suka shirya wannan lacca da kuma duk wani wanda ya sami halatta. Walau a nan zaune ko kuma ta kafafen sada zumunta ko kuma talbishin. Baya ga wannan wato abinda nake so in jawo hankalinmu, musamman ma zaɓen da ya gabata, abubuwa sun fito waɗanda sun wayan mana da kai. Kuma ni a gani na gani nake kimar musulunci ce ma ta sake ɗaukaka fiye da yadda ake tsammani. Amma akwai wani ƙalubale. Allah ya nuna mana, to kuma muna da aiki da za mu cancanci cewar wannan martabar, mun cancanci wannan martabar. Gwamnan cewa kusan shekaru 30 da wani abu da suka wuce, ni ne ɗan ƙarami a soja a ofis ɗinmu. Amma ba ni na fi kowa sani ba, in dai aka ce na zo ana gardama aka ce me gaskiya abu muddin na faɗi, ko da san raina ne, Allah kuma ya sani ban taɓa son sa raina ba, sai ya kasance shi ake aiki da shi. To yanzu kimar musulmi ta ɗaukaka, ba ma a Najeriya ba, a duniya baki da. Kuma matsalar shi ne yaushe za ka yi ka daɗa ɗaukaka kuma ka nuna cewar ka cancanci wannan kimar. Saboda haka dole sai mun yi ma juna nasiha, mun haɗa kanmu, kuma duk wanda yake jagora ya san nauyin da yake wuyan shi, sannan mu kuma mabiya ya kasance muna ba su shawara tsakani da Allah. Kuma muna son tsakani da Allah yadda zai kasance musuluncin ya haɓaka, kuma duk wani da yake neman sharri da mugunta ga addini ko ga musulmi, addinin musulunci da musulmi, Allah ka ba shi nasara. Ubangiji Allah ya ci gaba da ɗaukaka addinin Allah, addinin musulunci. Mun gode ƙwarai, Allah ya saka muku da alheri, Allah kuma ya maida kowa gida lafiya.
General, mun gode, Allah ya saka da alheri. To, wanda ya rage shi ne Professor Masur Ibrahim Sokoto, MNI Abu Ramla. Shi ne ba na so faɗi shekarunsa saboda na yi kuskure a wajen ambata shekarun malamina, na ce 63 sai na ƙara da 64 kuma, amma bari mu koma wani sabon salo. Na san ya girma malamina Dr. Abubakar Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da shekara ɗaya. Kuma an haifi Malam Rijiyar Lemo a 1970, so da kuma Malam an haife shi a 1969. So yanzu sai ku yi lissafi don kar da kuskure kamar yadda na yi na malamina. Ga wata malam wani ɗaure ya zakiri.
Lalle malam sai ka da toni-toni. Wata rana a haramin Makka na haɗu da wasu malamai na su biyu, su suka ce mu je mu gaida nasu malamin. Da muna zuwa muka gaisa shi, suka ce suka gabatar da ni wai amma wai me ya shekaru na. Aufiki la tabu bi salasatin bi umrin wa malin ma hayyita wa mazhabi. Fabi salasati su kula bi salasati bi mu'anijin wa bi hasidin wa mukazzibi. Magana sai min daɗi kwarai da gaske, haka dai ta maimaita ta. Sai da na fita na samu wani abu na rubuta. Ai, duk sun sani ya yi ko. Kitti abu uku in an tambaye ka karka faɗe su. La tabu bi salasatin bi umrin karka faɗi shekarunka. Wa malin karka faɗi yawan arzikinka. Wa mazhabi karka bayyana aqidarka ko mazhabarka. Bi salasati su kula bi salasati. In ka faɗi uku nan wasu matsaloli uku za su faru. Bi mu'anidi in ka faɗi shekarunka wani zai ce kai. Wallahi da na ɗauke shi babu ashe ɗan yaro ne. So ba haka wani kuma zai ce ƙaryar banza yana son tsufa ne. Wa bi hasidi in ka faɗi yawan arzikinka za ka samu maka hasana. Wa mukazzibi da ka bayyana ra'ayinka yanzu wani zai ƙaryata ka, zai ce wannan ɓoyin su ake, za ka cikin ka faɗa musu shekarunka. To kai kuma ka zo kana ta bayyana. Mai gidana janar kuka ce ka gaskiyar magana abinda ya faɗa, wallahi shi ne so in faɗa. Shi al'ummar musulmi mu gano ni'imar da Allah ya mana a wannan ƙasa. Muna zamani na demokuraɗiyya wanda games of numbers ne, wato yawan jama'a shi ne darajarsu, shi ne matsayinsu. Kun ga abokan zamanmu sun ɗauka suna da yawan, sun yi hayaniya, sun yi surutu, sun shiga coci-coci, ko ba gaskiya ba? Sun kuma fito ƙwansu da kwarkwatarsu. Mu kuma mun rabu kashi uku. Amma tare da haka kun ga abin da Allah ya yi. Wannan ni'ima ce babba, dan gaba ya kamata mu kula da ita. Na farko mu kiyaye rarraba gurgurdan iko. Na biyu in abu ya fito wanda ya shafi al'umma kowa ya fito. Wannan 22-23% da ake sa suka fito yankin muke.